Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Kamar kullum masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau 22 ga watan Yuni shekarar 2017 ita ma za mu yi game da cutar amo sanin jini ko kuma sickle cell a turanci, wanda kuma a ranar Litinin din da ta gabata 19 ga watan nan aka yi ranar tunawar da ita.
Musamman ba game da yadda ciwon yake wahalar da masu shi ba.
Ina da report ne na acidic nawa, ita ma na tanasin ta taba rashin lafiya a wannan gwaje-gwajen, shi yasa ban ji an gwaji.
Insha Allah, idan lokacin yayi za mu je duka za a gwada, saboda ka ga yanzu yanayi ya sauya, yana da kyau a yi saboda rayuwar ƴaƴanku domin inganta lafiyarsu.
To sai kuma in ce muku Safina da Maryam, akwai fa kwalamar Ramadan, ko me za mu ji a ciki?
A yau a kitchen din namu za mu dafa nama akuya. So da yawa mutane dai yawanci sai dai a dafa nama na rago ko na sa ko kaza, kila ko kifi. To yau dai uwar gida so muke a dan tabo wani bangaren kuma daban.
Akwai kuma rahoto da ra'ayoyin mutane game da lamarin amsanin jini.
To zamu kuma tattauna da likita domin mu samu mu ba masu sauraro damar bugo mana waya su tambayi likita kila game da wasu abubuwa da suka shafi wannan abu, sannan kuma mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter game da wannan lamari.
Sakon farko daga baban gida Yusuf na faɗa yace hakika gwajin jini kafin yin aure abu ne mai matukar muhimmanci, duba da yanzu yadda cututtukan zamani suka yi wa al'umma katutu. Fatan mu dai a kore yaushe Allah ya kare mu daga cututtukan zamani da mu da ƴaƴanmu baki daya. Sai Abdullahi Laki Funtuwa yace wannan shine muhimmin matakin da ya kamata domin matsalar ciwon sikila. Ba za ka sani ba sai kana da mai ciwon a gidanka ko makotanka. Saboda haka gwaji na da muhimmanci sosai kafin aure. Da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira. Shi kuma Abdullahi Yusuf yace kwarai kuwa yau da gobe yana da matukar muhimmanci saboda samun kwanciyar hankalin iyaye har ma da ƴaƴan. Sai Ibrahim Muhammad Malam Malam yace kwarai da gaske akwai muhimmanci ko ba komai zai taimaka wajen rage wahala ga iyaye da kuma yaran da za a haifa. Sai Dauda Umar Januhu yace salam yau da gobe shirin matasa, hakika yau da gobe matakin gwajin jini tsakanin mace da namiji kafin aure wannan wata hanya ce ta kaucewa zargi da kuma tabbatar da lafiya ga ma'auratan. Ku tashi lafiya filin yau da gobe. Sai Isha Ogarba Shanga yace tabbas hakika yana da muhimmanci a wani bangaren, sannan a wani bangaren rashin amfani shi shine ka san yanayin da zaka tsinci kanka kuma ka san wani irin magunguna zaka sha don samar wa kanka lafiya. Matsalar su kuma daya ce, akwai azaba ga mai fassara sirrin da Allah ya boye. Sai Ashir Bala Muhammad yace assalamu alaikum yau da gobe, yin hakan yana da muhimmanci saboda kowane mutum zai so a ce ya haifi da mai isasshen lafiya. Sai Alhaji Kabir Highlanders yace yau da gobe ai gwajin yana da kyau domin hakan zai sa a gujewa haifar da ƴaƴa marasa lafiya
da fatan zai zama doka a kasar mu.
Sai Rilwanu Sa'idu Gayari yace tabbijan hakika yau da gobe shirin matasa gwajin jini kafin yin aure ni a gani na bai da wani tasiri musamman ga mutanen mu na Afrika domin duk wanda aka gaya masa ko ya gano cewa yana dauke da wata cuta duk zaman ta karama hankalinsa ba zai taba kwantawa ba koda an saki masa gwajin jini an ce bai dauke da ita kaga kuwa sanarwa mutun cewa yana dauke da wata cuta zai iya haifar masa da hawan jini kaga kuwa yin haka ba wata riba ku sha ruwa lafiya
sai Muhammad Salihu kauran na moda yace yau da gobe hakika wannan abu ne mai cike da muhimmanci idan aka yi la'akari da yadda ake samu haifuwar wasu yaya dauke da wannan cuta wanda hakan yakan samu asali ne daga yadda ma'auratan ba su yin gwajin jinin su kamin su yi aure kamata yi hukumomi su samar da doka da za ta tilasta yin wannan gwaji kamin aure
sai Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fatuskum tare da Minat Ibrahim suka ce inda aka san darajar goro to tanan ne ake masa ganye idan batun gwajin jini ne kafin aure mu kan anan jahar Yobe kuma mu ce Fatuskum gaskiya tunimi nisa saboda a halin yanzu haka idan babu takardar shaidar gwaji na asibiti to ba daura ma auren
sai Husaina Abba Dambam yace kula da lafiya ilimi ba shakka daukar matakin yin gwaji kafin yin aure domin kare haifuwar ƴaƴa masu dauke da cutar sikila ko amsalin jini abu ne mai matukar muhimmanci duba da yadda yara masu dauke da wannan cuta ke fama da rashin lafiya gami da shiga halin rai kwakwai mutu kwakwai fatan mu dai kungiyoyi masu zaman kansu da ire-irenku kafafan yaɗa labarai za su tukufa wajen wayarwa al'umma kawunan su game da muhimmancin yin gwaji kafin aure sannan kuma su al'umma da fatan za su rika bawa ire-iren su hadin kai domin a gudu tare a tsira tare
sai Abubakar Abdullahi yace eh sosai ma kuwa saboda ni ma aikacin asibiti ne ina ganin illoli da kuma wahalar da yaran aka haifa da ma iyayensu ke sha wajen jinyar yaran kuma ba su cika tsawon kwana ba
sai Yakubu Muhammad yace yau da gobe tabbas zai rage tunda dai wannan ita ce kadai hanyar magance cutar dama Hausawa sun ce rigakafi yafi magani wa assalamu ku huta lafiya ina gaje duk ma'aikatan ku baki daya
muna amsawa sai General Buhari Hayya Guru yace salam yau da gobe tabbas gwaji kafin aure yana da muhimmanci sosai kuma ya kamata ya kasance abin a hukumance domin akwai mutanen da basu damu da gwajin ba Allah ya kyauta
idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @bobomiji yace kwarai kuwa yana da kyau
sai @bukar salif yace hakika yau da gobe gwajin jini kafin aure yana da matukar muhimmanci sosai da sosai ga ma'aurata kuma zai rage tunani
sai @ibrahim tsafatu yace tabbas wannan gwajin kafin aure yana da matukar amfani Allah ma yace kada ku saka kawunan ku a cikin halaka yau da gobe a sha ruwa lafiya
sai daga karshe @babba bajoga yace yau da gobe ai duk wanda ya san illar cutar sikila to ba zai ce a'a ba dan haka gwajin lafiya abu ne mai muhimmanci kafin ayi aure to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni yanzu bari mu bi wakilin Murtala Faruk Sanyinna dan mu ji rahoton da ya aika mana a ranar Litinin game da cutar ta sikila
tun a shekara ta 2008 ne aka soma bikin ranar cutar amosanin jini wato sikila ta duniya tare da makasudin fadakar da al'umma dangane da cutar sikila wacce ta dade tana addabar miliyoyin jama'a alƙaluma sun tabbatar da cewa cutar ta fi addabar jama'a a nahiyar Afrika inda ake haihuwar jarirai fiye da 1000 da wannan cutar ta sikila a kowace rana ta Allah yayin da kuma cutar take barazana sosai a wasu ƙasashe kamar Amurka da Saudi Arabia da India da Brazil da dai sauransu hakan ya sa hukumomi a duk faɗin duniya suke amfani da wannan rana wajen fadakar da jama'a dangane da hanyoyin magance yaduwar cutar to sai dai a cewar kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale wanda kwararren likita ne ya ki da cutar na fuskantar kalubale a yankin arewacin Najeriya sakamakon sha'anin addini da al'ada
al'umma ya kamata su farga su gano cewa wannan ciwo fa ana iya kariya daga gare shi ciwo ne wanda ake gado amma idan akwai ilimi da sanin abinda mutum yake ciki ana iya kauce mashi musamman tun wurin aure shi ne sa muka ce wannan ya zama mataki na farko za a cigaba da matakai na tuntuba da jin shawarori na shugabanni na addini shugabanni na al'umma da na siyasa a ga ya za a fito tsari wanda al'umma ta yarda shi addini mai yarda da shi na koda a dinga awo kafin aure kuma ba awo wai na ciwo a musan jin dai ba son muke a hada abubuwa awo kusan uku idan aka gani al'umma ta aminta da wannan mallamai suka nuna suka yi mana nuna mana hanya za mu yi tafiya har majalisa domin a ga ayyukan kudurin yin wani kira ku doka wadda za ta bai mutane dama ba wai doka da cewa ayi awo ba da ma kulawa da masu wannan ciwon.
A jihar ta Sokoto dai wata kungiya mai zaman kanta ce ta matasa, wato Productive Youth Development Initiative a Turanci, ita ce ta shugabanci bikin na bana tare da kaddamar da jakadodin fadakarwa akan cutar sikila har su 80 da tahorar. Dr. Awal Ahmad Musa shine shugaban kungiyar.
Mun ba da training wata 6 da suka wuce ga wasu matasa su 80, muka ba su horaswa game da yanda za su a zamo jakadu waɗanda za su ba al'umma shawarwari game da bincike-binciken lahiya game da ciwon amosanin jini, ma'ana mahimmancin da adda mutum ya san genotype din shi, ya san kalan jinin shi ko sikila ne ko kuma in shi ba sikila bane shin yana iya ba dane rashin lahiyan sikila. To su wannan jakadu 80 da muka ba horaswa, mun sake kiran su wata 3 da suka wuce, muka sake ba su horaswa, kuma alhamdulillah mun gamsu cewa duk inda suka tahi suna iya ba da shawarwari, suna iya karantar da mutane a ainihin abinda ake nufi da cutar amosanin jini. Za a yi amfani da su su shiga sako na wannan jaha domin su zuwayar ma mutane al'umma kansu game da wannan rashin lahiya.
Tunda dai da wasu jihohin arewacin Najeriya suka yi doka akan yin gwaji ga ma'aurata kafin su yi aure, yayin da wasu jihohin suke a matakai daban-daban na samar da irin wannan dokar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Shi ma wakilin mu Muhammad Salisu Rabi'u daga Kano ya jiyo mana ra'ayoyin mutanen gari game da zuwa gwajin rukunin jini musamman kafin ayi aure don gujewa haifar yara da wannan ciwo.
Sunana Yusuf Ibrahim.
Mallam Yusuf, kana da aure?
Eh, ina da shi.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Eh, wato ina da report ne na asibiti nawa, ita ma nata na sani saboda an taba rashin lafiya a wannan gwaje-gwajen.
Kafin ku yi aure akai wannan?
Eh, kafin aure ne.
Wannan shi yasa baka je an yi wannan gwajin ba?
Eh, shi yasa ban je an gwaji ba saboda na san ga yanayin mata jinin ni kuma ga yanayin nawa.
Sunana Fatima Ibrahim.
Kina da aure?
A'a.
Kina tunanin cewa lokacin da zaki aure da ke da mai gidanku za ku je asibiti domin gwajin ƙwayoyin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Insha Allah, idan lokacin yayi za mu je, duka za a gwada.
Me yasa kike tunanin ayi haka?
Saboda kaga yanzu yanayi ya sauya, yana da kyau ayi saboda rayuwar ƴaƴanku domin inganta lafiyarsu.
Rabi Labaran Ibrahim.
Kina da aure?
A'a.
Kina da tunanin cewa lokacin da zaki aure za ku je ke da wanda zaki aura a gwada ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
Eh, in aka yi hakan yana da daɗi. Dan a ce an yi auren an tashi ba a gwada mutum ba, kaga za a zo a haifar da abin da babu ido, a ce an zo kai kana da sikilan ko shi namijin ba shi da shi, kaga za a tashi ana haifar yaro ɗaya wani da sikila wani babu shi, ko kuma gabaki ɗin kuna da sikila, ko kuma yanayin jininku na sikila group ɗinku ya kasance guda ɗaya, kaga aka tashi aka haifi yara za a samu matsala. Gwara ɗin dai a je a gwada, hakan ya fi sauki.
Sunana Abubakar Isa Gwale.
Kana da aure?
Na da aure.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Eh, kafin mu aure mun je amana da dai ita.
Sunana Muhammad Faisal Bila.
Kana da aure?
A'a, ban da aure.
Shin kana tunanin lokacin da zaka yi aure ka dau budurwar da zaka aura kai da ita ku je asibiti domin a yi gwajin ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
Eh, zan iya zuwa a yi gwajin saboda wato shawarwari da za a iya samu daga likita game da ko idan an samu ita tana da shi ko kuma ni, za a iya ba mu shawarwarin da za mu kiyaye su kuma mu rayu cikin koshin lafiya ba tare da ana samun matsaloli ba. Saboda rashin zuwa gwajin zai iya ba da damar samun wahala kafin a magance matsala idan an same ta a gaba.
To idan aka je gwajin aka tara ita tana da shi, wani mataki za ka ɗauka?
Eh, matakin da zan ɗauka shi ne zan ji daga bakin likita idan aurena da ita babu matsala, to babu za a iya yin auren, idan kuma sun ce akwai matsala sai yin hakura.
Abdullahi Salisu.
Kana da aure?
Ina da aure.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Ban je an yi min ba, amma kuma muna da ƴaƴa kusan 3 ba kuma mai sikila a cikin su insha Allah.
Sunana Mansur Ridwan Muhammad.
Kana da aure?
A'a, ba ni da shi.
Kana tunanin lokacin da zaka yi aure ka dau budurwar da zaka aura kai da ita ku je asibiti domin a yi gwajin ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
Eh, ra'ayina yana da wannan, ba ma iya kadai wannan ba, duka wani abu da ya kamata za a yi gwajin sa wanda zai ba mu zaman lafiya da matata.
Sayyid Muhammad Musa.
Kana da aure?
Ina da aure.
kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickness?
Ni ban je ba wallahi, kuma ina da yaya san kai shida, amma duk daga ciki ba wanda yake da wannan matsala.
Sunana Lubaba Ta'awwal.
Kina da aure?
Ina da aure, mata aure ce.
Kafin ki aure ki da wanda za ku aura kun je asibiti an muku gwajin cutar borin jini wanda ake kira sickness?
A'a ban je ba, ba a taba yi mun ba.
Sunana Sunusi Garba Gwale.
Kana da aure?
Eh kwarai ina da aure.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickness?
Eh gaskiya ba a yi mun ba, amma kuma mata na ta farko muna da yaya 10 isa, sai na ƙara wani auren ba mai wannan gwajin ba. Saboda yanzu mun haifi yaya mai sikila, yau shekara 8 nake fama da ita. Akalla mun kwanta su 45 a musu Mallam Aminu Kano. Duk sanan mun kwanta kuma sai an ƙara musu jini. Saboda haka ina ba da shawara nan ga duk wanda zai aure, to lalle ya kamata ko izama doka ma lalle sai ayin gwajin wannan jini, saboda ka a samu irin wannan zabi. Ni na san irin wahalar da nake fama a yanzu ina, kuma ga ta da basira da kwakwalwa, amma duk sun ta kwanta wallahi sai an ƙara musu jini.
Daga Ibrahim Muhammad.
Kina da aure?
Ban da aure.
Kina da tunanin cewa lokacin da zaki aure za ku je ke da wanda zaki aure a gwada kwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickness?
Ina da nihi.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin.
To sai mu ce Allah Ubangijin kan ya ƙara mana lafiya. To yanzu yawa kai tsaye muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa, wanda kuma za mu yi magana da shi akan wannan al'amari, mu ji menene wannan abin da ake kare, ake kiyayewa don kar a samu mahaifuwar irin wannan yara da suke da wannan ciwo, kuma wanda suke da shi ya za a tarere su da sauransu. To sannan za mu ba masu sauraro dama kamar yadda muka ce su buga waya ɗaya biyu dai haka, su ɗan yi tambaya mu dan ba su dama. Salamu alaikum. Alaikum likita.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka da shigowa. Barka da shigowa. Ya Azumi.
Ya barka da shigowa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah dakta. To likita, wannan magana da muke ta amosanin jini ko kuma sickle cell a turance, me zaka dan yi mana shimfiɗa akai kafin mu shiga cikin shirin da kai?
Wato ciwon sikila ko kuma amosanin jini wato wani ciwo ne ya fi addabar wato bakaki. Hadda ki
ana fa addabar wata ce bakaki. Bakaki, oh, na ji layi ɗin rawa ne yau wato mun ji.
Bakaki, amma kuma ana samun wani nau'in sa a cikin ba ko ta so ta sace injiya haka. Amma dai wato zafi kai ciwon an da samun shi a bakaki. Wato alƙalma sun nuna cewa yanzu haka akwai wato mutane miliyan 20 zuwa miliyan 25 wanda ke ɗauke da wannan ciwon, sannan kuma miliyan 12 zuwa miliyan 15 suna a ƙasar Afirka yamma wato da hamada ko daga hamada. Sannan kuma Najeriya, saboda yawan mu na jama'a na wato population, wato muna da yawan wato shi ɗauka wannan ciwo har ke ba sa alƙalma ba. Wato akwai kowace shekara a Afirka wato ta kudu da hamada ana haihuwar mutum 240,000 masu wannan ciwon.
To likita,
ne ke yana addaba yara ƙwarai. Sannan kuma kashi 50 zuwa 80 na yara masu ciwon sikila ba za su kai shekara 5 ba, za su rasu. To ciwo ne, sannan kuma idan ciwo ne wanda yake idan an girma da shi yakan zo da wasu abubuwa da yawa kamar ciwo na ƙoda da sauransu, banda ƙarancin jini da yake ana yawan samun tun jini, sannan ciwo na gaɓɓai da sauransu dai ana iya samun wannan ciwon ƙoda da ciwon bugun jini stroke. To yana iya haddasawa ga yara. Wato a gaskiya lamari ma idan aka ga yaro na da ciwon stroke, wato ciwon na bugun jini a gamajin ya shanye gefe ɗaya, wato wanda za a fara dubawa shi ne shi sikila ne ko ba sikila ba.
Inda yaro
na cikin wanda ke jan su a yara ba yaman yasu hawan jini da ciwon diabetes da wani ciwo daban, amma a yara da an ga yara suna da irin wannan matsala to za a fara duba ko suna da ciwon sikila ko ba shi. To shi kuma suna sikila ciwo ne wanda ake gadarsa ake yi ba a ɗauka. ya kasance wato mahaifa guda biyu uwa da uba suna dauke da kwayar ciwon kafin su iya baiwa yaransu. Sannan kuma yana yiwuwa iyaye suna da kwayar cutar kuma kasance sun haifi yara ɗaya biyu uku lafiya lau sai can a ita wani jikin sikila. Saboda akwai abin da kamar a ce kan tsuntsai abin tsuntsai da kuma da kaddowa ta Allah. Saboda idan uwa tana da dauke da kwayar cutar ana ce da shi AS, uban kuma yana da dauke da kwayar cutar AS, to SS shi ne ciwon sikila kammalalle na IV. Kina da AS sunan ka kariya, wato kana dauke da ciwon kana iya bar mu wani amma kai ba za ka ciwon ba. Wani ciwo ne wanda yake kofince ni?
Mun gane muna jin ka.
Yawa wani ciwo ne wanda yake wato na muku bayani cewa ciwo ne na makaƙe mutane.
To yawa da ma
da me yasa ne yafi yawa mutanen mu
bakaƙe
mutane Larabawa?
Ina son ba ku tarihin ciwon. Wato dalilin wannan ciwo iyayen mutanen da ancestors kenan ko saboda kariya daga malaria a lokacin ba maganin malaria ita kasar mutane a Afrika. To saboda kada sai jiki yayi dabara saboda karkashi daga sikila wai daga ciwon malaria sai ya fito da sikila jiki. To shi wannan wanda ya kasance yana da AS yana da kariya daga malaria amma wanda ya kasance yana da SS shi bai da kariya saboda shi wanda ke da AS ina da kariya malaria ba saboda da malaria ta fi tin jini shi sai da malaria zan da kwajin duk sai jiki kawai sai ya gaba da su yau da su. To amma na SS to shi bai da kariya daga malaria, to dalilin ke na aka samu malaria a yawanci wai aka samu ciwon
me AA fa
akan bakaje mutane me AA shine lafiya shi lau. Shi ta AA lafiya lau ana akwai AA genotype lafiya lau akwai SS shine sikila kammalalle wato me amfani jini kammalalle akwai AS shi bai yana da ciwon a cikin jikin shi amma ba zai yi ciwon ba sai dai yana iya bayar wa ƴaƴansa. Sannan akwai akwai kuma wani ciwo daban SC a kusa a Afrika a kusa a Nigeria to shi wannan kaifin ciwon shi bai yi kaifin SS ba amma shi ma nau'i ne na sikila. Yawa to kamar da bayani wannan ciwon gane shi ake da uwa da uba dole sai da uwa da uba suna da suna dauke da
ciwon da yaransu. Yanzu likita misali a ƙarshe saboda yanayin lokaci za mu baka kamar minti ɗaya kila ka dan gaya mana shin menene abin yi domin wayar da kan mutane misali da ake magana misali a taken bana da aka yi na magana
kuma shi bai da wani ba warkewa shi
ko warkewa ko riga kafa a cikin minti ɗaya zaka iya gaya mana wani abu a matsayin ka na likita?
Gaskiya babban abu wato da za a iya yi a wato ai kariya shine ai goji ka da aure ai goji wato mara ta guda biyu ko ne a goji a tabbatar ba kariya bane ba su fitra AS bane. So in that AS wannan AS ne ba za su yi aure ba saboda za su iya samun sikila sai dai AS na iya auren ne AA amma mai AS ba zai aure mai SS ba kuma ba zai aure irin shi mai AS ba saboda suna samun ƴaƴa masu sikila.
To wato dai babban hanyar kariya shine a gwada juna a aure kafin aure.
Amma kuma ake kan suke ci gaba kamar Turai ko ba ai ba ko a ciki ya akwai ciki duk cikin da ake ana
suna gwada ai nake ta saboda lokaci dole anan za mu tsaya saboda
lokaci a tsaruwa lafiya gode
kware da ka samu lokaci
gode
wadalla. To yanzu kuwa bari mu je mu ji yaya ko kwalama
bayo Allah tuwo tuwo
assalamu alaikum ƴan uwana mata barkanmu da warhaka kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina. A yau a kitchen din namu zamu dafa nama akuya. So da yawa mutane dai yawanci sai dai a dafa nama na rago ko na sa ko kaza kila ko kifi. To yau dai uwar gida so muke a dan tabo wani bangaren kuma daban. To yau naman da akuya zan wasu sukan kira shi da naman karamar dabba. Mutane da yawa haka sukan kira naman da akuya ana kira shi da naman karamar dabba. To yau a kitchen din namu abinda zamu yi kenan. Daga farko dai uwar gida za ta tanaji naman ta na karaman dabba ko in ce nama akuya. In san samu ne uwar gida ta nemi irin wannan nama akuya nan da ake babbakawa tare da fatar shi. Idan kuma bata samu wannan ba tana iya amfani da wanda bai da fatar jikin shi amma mai fatar zai dan fi dadi. Amma in bata so tana iya amfani da wancan. So da yawa wasu mata riba san nama akuya saboda sai su rika cewa yana da wari haka ba dadi. To amma idan ya samu gyara ba abin da zai cuwa. To daga farko dai uwar gida idan ta samu naman nan nata na karamar dabba in mai babbakakken ta samu in kuma wanda ba babbakakken ba duk daya sai ta zo da abinta sai ta tanaji da tumatiri isasshe ya danganta ga yawan abin da za ta yi da naman. Idan ta samu isasshe tumatirin nan da albasa da kuma alayyahu da gyaɗan miya da kakka da dakakken kurkur da maginta da manja. To in uwar gida ta tanaji wa'innan kayan sannan in ta dawo gida za ta yanka tumatirinta ta fara ɗauraye shi ta matsa wannan ruwan da ke ciki saboda tsami. Ko in ta yanka wajen ɗaurayewa can duk tana iya cire wannan abin nan ƴaƴan tumatirin nan da ruwan nan da ke cikin shi. Sai ta yanyanka tumatirinta ta aje shi gefe. Albasan ma ta fere ta ta yanyanka ta ta aje ta gefe. Sannan shi wannan alayyahun nata za ta wanke shi sannan sai ta tsitsige shi. Shi ma a nan gurin ba yanka shi za ta yi shi tsitsige wannan ganye za ta shi ma ta tara shi gefe ta aje. To idan uwar gida ta tashi in ba ta son warin wannan nama akuyan nan tana iya ta fara dora shi kan wuta ta sanya mishi da kakkar gyaɗan miyan nan sai ta zuba ta dan sa mai ruwa ta dan tafasa shi. Idan ya tafasu sai ta tsame shi sai ta zubar da wannan ruwa kin ga ta rage ma uwar gida ta rage ma wannan nama akuya ko karamar dabba wari. Idan kuma bata damu ba tana iya barin shi haka nan. To in uwar gida ta tashi ta dora tukunyarta sai ta zuba manja. Idan ta sa manja sannan sai ta kawo albasa ta sa. In manjan ya fara zafi sai ta kawo wannan naman karamar dabba ta zuba a ciki. Idan tafasasshen ne in ta zuba shi ba zai dade ba sannan za ta yi hada-hadan da za ta yi. Amma idan bata tafasa shi ba haka nan za ta sa shi. To idan ta zuba shi a lokacin tana yi tana motsawa ta dan bashi kamar minti 5 sannan sai ta sanya magi da dakakken gyaɗan miya da dakakken kurkur. Sai ta rufe sai ta rage wuta zai ta dan dahuwa na dan tsatso ruwan shi da kanshi. Tukuna ba maganar sa ruwa a wannan gurin wajen san wannan ba maganar sa ruwa. Idan ta yi wannan ya dan dahu haka sai ta bude tukunyarta sai ta kawo wannan tumatiri da ta yanka da albasa ta raba su biyu sai ta fara sanya tumatir rabi albasar rabi. Sannan idan ta sanya sai ta kawo ƴan ungurnu ta sanya a ciki saboda tsami na tumatir. Idan ta yi wannan sai ta rufe tukunyarta idan ya kara dahuwa ta bashi lokaci sannan da ƙarshe sai ta kawo wannan sauran albasan nan da sauran tumatirin nan da wannan alayyahu da ta tsitsige sai ta maida ta zuba abinta a ciki. Abinda bai ji ba idan ta dandana sai ta ƙara. Za ta ga da kanta wannan nama ya dahu kuma ga tumatirin nan da tattasai gwanin kyau a ciki da wannan ganye ana gani. In uwar gida ta gama idan tana so tana iya ci da farar shinkafa ko da tuwon shinkafa ko ma da iba. To a sha ruwa lafiya.
Awar fituwa amma an sha ruwa ba. Kar a jiya ce a karkace hula.
Kuna ci ga wani Murtala magaji babura ya ce hakika yau da gobe wannan shirin naku yana da matukar muhimmanci domin zai kara wayar da kan al'umma wajen daina tunanin cewar aljanu ne sila wannan ciwon.
To da mana tunanin haka?
Eh kin san ai wani lokaci mutanen mu ba duka ba dai amma mafi yawanci in ba mu gane yau ciwo ba yake ji mutum aljanu kin kamar daji ai da kin san sai a ce maka irin sankara din ne a ce wani aljanu ne dan karami ya wata kibiya ya haka.
Allah
ya har yake ka fito fitsa alƙali da
dai Allah dai kyauta mutane dai kuma su adage aje ayi gwajin nan kar dai soyayya
wani kun lura masu yawanci masu sauraron mu sun yi magana kan a sa shi a hukumance cewa a dinga yin gwajin nan kafin
aure wato a wannan magana da kike kin dai wata magana tana da muhimmanci kika ce ka soyayya ne
soyayya hana mutum ya sai saboda soyayya ka ce dole
ka aura ba ka ai ba ai ba zani
kada
ka wahala kuma
saboda idan aka yi soyayya na kiyayya take
kuma za ku ta wahala ma na ba kuma lokacin soyayya kuna ta wahala da
wallahi ku yaran
rayuwar ka abin da ya kamata kenan dan haka a dage sannan da fatan duk za an ji bayanan likita ko saboda likita yayi bayani yanda ya kamata wanda kuma an ji in kunni ya ji ba Bahaushe ya ce gangan jiki ta tsira
hakan
eh yanzu kan kun san dole mu tattare ina mu ina mu saboda lokaci yana hararren mu ko
na mamam dai yake cewa ya dubi dubi zan je samu ni ne dan kwanta
to yanzu a bar da ni kwanciya ne
Maryam Bashir Bagaji Safina to sodan ji
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Sidrak sai Ibrahim Jermal ya hada mu da ku a Facebook Live ni Usman Ahmad dake cewa mu zama lafiya
wasan kokowa ba ta mance ba wasan ne na motsa jike dinkin su ba ta share ba